of Washington, D.C. Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar Voice Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Gare kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan kuma za iya jima tanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fahi
tare da ni Amina Bahari Auna
kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi kananan sana'o'i da dai sauransu inda a yau ma 26 ga watan Mayu na shekarar 2023 filin na nishadi
Zara Uma saurare muna tafi da karin bayani.
A cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa ta gayyato mana wani jarumi dan Hollywood da aka ba lambar yabo a baya-bayan nan.
Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe.
Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a kanan dabo. Inda wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta samu tattaunawa da jarumi Abubakar Bashir mai shadda. A hirarsa da Baraka, shi dai Abubakar Bashir mai shadda yace burinsa ya cika da ya samu nasarar lashe lambar yabo ta AMVCA a film dinsa na Aisha, film da ke magana akan matsalar fyaɗe.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kamar da kowa sani sunana Abubakar Bashir Karim wanda aka sani da Abubakar Bashir mai shadda.
To kamar shekaru nawa kake a harkar fina-finai shirye fina-finai?
Na kai shekara 10 yanzu.
Shekara
da kuma shekara ta kara.
To kwanan nan ka samu lambar yabo ta MVCA award akan film din Aisha, ya menene a ba mu labarin award din da kuma shi film din da ya samu nasara?
Kito gaskiya shi din da ma kasancewa ne da yadda aka yi aikin film din da yanayin labarin da yanayin irin shurar da shugin ya dama don ya sabu wannan lambar yabon da wani akari abin mamaci a yaban ubangiji su saboda tun ɗin an ɗauke shi ne akan fyaɗe da ake yi saboda matsalar fyaɗe tana daga cikin abin da ke damun al'umman ba a yanzu. To gaskiya shi ɗin labarin sa labari ne mai inganci wanda kuma an tsaya an ƙawata shi an inganta shi jarumai sun yi abin da ya dace kuma labarin ya taɓa zuciya sosai. Shi wannan award ɗin da AMVCA da ma na taɓa cin shi a shekarar 2015 kenan kamar shi da lafi zuwa mai suna bincike da kuma Allah shi da zuwa da cewa na wadan ban kare cewa sai bayan shekara 8 ko 7 ne zan ci bayan shekara 8 sannan kuma na sake ci.
To banda shi wannan film din wancan da ka samu award shi aka menene?
Shi kuma kawai crime story ne shi ba kisan kai akai wani ta'addanci aka aikata a lokacin a cikin labarin na dan manta labarin cin ban amma na san shi ma crime story ne labarin.
Shi ma wannan na fada ne shi ma an yi bincike ne?
Shi ma an yi bincike a ciki sosai.
To ya kai ji da ka samu?
Wancan director shi ne Hadis Bello shi ne director wancan sannan sai Hadis Bello shi ne director din wannan.
Wannan Aisha da ya samu award din.
Aisha Zarekwa.
To kamar naira nawa aka kashe a wani film din Aisha kuma kamar tsawon lokaci zango kamar watanni nawa ko shekara nawa aka yi kafin a kammala film din Aisha?
Mun dauki gaskiya an kai wata uku kafin a kammala kudi kuma mun kashe akai miliyan 20 a ciki.
Miliyan 20?
Ko da ma fi
ne. Wata nawa kuma aka yi ana daukan film din?
Shi film din gaba daya a wata ɗaya muka dauke shi tun zan process din editing final mixing kala grading waye kaza to wannan ma ya dauka mana wata miliyan akalla ji wata uku. Kana sai muka nuna shi a sinima dan nuna shi a sinima babban sallah ne ta wuce. Ne biyo wannan babban sallah ta zuwa shekarar idan suka shi a sinima ke.
To allo yayin da ake wannan film din Aisha wani irin kalubale aka ci karo da shi a hanya?
Ai an samu kalubale da yawa gaskiya dan wallahi da ana yin aikin jini ga wannan fitar gudu. An sha wala a location da wallahi.
Wani iri misali za ka iya gaya mana?
Eh to kalubalen gaskiya a kotu da muka je yin aiki kotun film da wallahi mun sha wala a kotun. Muka zo yau sai ai gobe sai ba za a yi ba kasu mun kira ukana yi daga Lagos a sanu ma'aji shi ba ya zo yana da aiki ana jiran sa allocation din kwana 90 abubuwa da yawa ne Allah a lokacin mai sha wahala gaskiya
shi film din Aishan kenan har da jaruman fina-finan kudu aka sanya a ciki
akwai kanayi ce yake akwai shi a ciki
to yanzu a gaba akwai wani shiri wani film da kake aiki yanzu a kansa
eh akwai wallahi dan ya mata Aisha sun shiga tarana a Kano shi film din na ma da cikin alaƙa ce faruwa ne yanzu a kan sace-sacen wayannan da ake da shi san kai da ake da addantin da ake da yake faruwa a Kano to gaskiya labarin original story dan zan fara aiki shi ma jigo ta Allah ya ta
idan
sunan shi din tarana a Kano
idan ka ce original story kenan labarin yayi na gaskiya abin da ya faru
eh mana mu abin da muke cewa original story ba lalle labarin gaskiya bane labarin mu ne misali yanzu abin da yake faru a harkar film ne muka ce original story wato labarin ne original kin gane irin abin da yake faruwa yanzu sun ga cewa yake rubi
eh abin da yake faruwa cikin al'umma
abin da yake faruwa cikin al'umma yanzu eh mun san al'umman mu kuma mu din mu zamu bada labarin da kanmu
eh
muke kira original story a harkar film ne labarin akan yanzu abin da yake faruwa akan ne kwace-kwacen waya da ake yi kisa da yadda mutane suke ɗaukar doka a hannun da bai kamata ba da kuma yadda su kansu ya kamata al'umma jami'an tsaro su dinga yi aka abin da kuma mai ma yake jawo irin wannan abin me ya ma usulin abin da yake saboda rashin aikin gida ke gani da yadda da gurɓataccen ilimi da su kansu iyaye rashin tsayawa a lura da tarbiyyar yara da yadda ya yi wa yara da ake yi da yawa ba za a tsaya a yi wannan ba jira irin cikin abin da ke haifar da irin wannan matsalar halukar tare yaya haduka tare a kakasa interview su kan kasa masa biya su ba su fito cikin street sun abubuwan da bai kamata ba to ne irin wannan abu sai ga mutum ya zama barawo ko ya zama dan ta'adda ko ya zama dan fashi ko ya zama dai wani abu da al'umma ba ce alfahari da shi ba to kuma rashin ilimi yana ɗaya da cikin abin da yake wani abu to gaskiya ni abin na damuna so na kudirin yanzu zan fito ne wannan shi din bilaki da gaskiya saboda ni na mutane ga fa abin da yake faruwa sannan mu ma mu ga matsalolin sannan bai kamata al'umma su rinka ɗaukar toka a addinsa ba an ka barayin a zai barayin wayan nan zaki da an kashe su an buga musu abu ya kamata an kama su a dinga danka su a nan hukuma ko a danka su a nan ɓace da gora ita kuma hukuma don lele lejin lokacin da aka irin wannan abin lokacin da aka irin wannan abin a ce ta yi kokari an yi sauri an yi birciki an gano waye ke da laifi ya zai a hukunta wanda ya wannan abin irin hukuncin da duk wanda ya gani gaban an ce masa ba zai ƙara yi ba.
To zan dan koma da kai baya a fim ɗan Aisha kace an kashe kamar kimanin miliyan 20 shin an maida riba?
An maida saboda abin da yake faruwa shi ne shi wannan fim din Aisha shi ne na farko ma da zai fara zuwa kan manajar Amazon a tarihin fina-finan Hausa za ka ana negotiation da kamfanin kuma Allah ya yarda nan ba da jima ba za mu sanar da mutane lokacin da za a fara kallon wannan fim din a manajar Amazon.
To ya kake kallon fina-finan Hausa a masana'antar fina-finai ta Najeriya shin kana ganin tana kokarin da ya dace?
Tana yi mana tunda yanzu misali wannan abin da nayi kusan duk musulman da suke Najeriya kai musulman da suke duniya ma ni sun yi alfaharin abin da ni tunda nake a rayuwa ta ban taɓa ganin abuna wanda ya tarar da ma kamar wannan ba
kamar
ki ne da fito tsakiyar kafirai na kira sunan Allah na kira sunan manzon sa na gode wa Allah na gode godiya ta da sadaka da awadin awu mahaifiya ta mutane sun yi alfahari da abu kusan duk da nake a rayuwa ta ban taɓa abin da ya tarar da kamar wannan ba tunda na fara raka shi ban taɓa abin da ya tarar mutane da yawa a kome sun shi na duba daga ne ce shi ba ban dina ba da abana doya kuma ban dina wani ce shi ne ta kona ta ba abana doya kuma na kona ta wani ce ga dani ban taɓa ganin abin da ne aka yi wani malu ba su arka su kamar daga an jabi ba
a kan shi wannan award na fim din Aisha
akan shi wannan award din da aka bani saboda yanayin yadda na fito na nuna ni musulmi ne da alfahari ne da musuluncin na gode kira sunan Allah dama Allah shi yake iya min da iyawarsa shi yake kai ni inda ban je ba shi yake zama mun jagora a dukkanin lamurana kuma duk wanda ya san dama ya san ni a haka nake Allah shi ne abin dogaro na kuma shi ne rike a matsayin abin dogaro to ni gaskiya alhamdulillah ko a ce ni ne sabba ban samu ko shi ba ni na alfahari na san cewa iyayena suna yi fada wanda dukkanin al'umma za su alfahari da shi.
To ya shin ya kake gani a fina-finan da ake yi na harshen Hausa shin ana kwatanta nunu al'adun malam Bahaushe?
Wannan shi ne babban matsalar da ake fama da ita yanzu yawanci akwai fina-finan da ake ana ayin su amma ba a la'akari al'adun mu daga wannan ɗan mu to amma ba su ma ƴan kallon mu akwai laifin su ƴan kallon mu yau mutum zai ce bari ya je bugi irje ɗauko irin labaran al'adun nan da waye zai kashe kuɗinsa ba sa ba da ɗin kan da ya dace wajen dawo da kuɗin da aka su misali yanzu idan muna da sinimu muna da sinima a Kano muna da Shoprite muna da Platinum muna da wuta a Kaduna muna da wuta a Abuja muna da wuta a Zaria yanzu kudin su shigo da don sai an kallon ba su da ba su na supportin din musu na kalla ba nan muna nan zamu da amsoshi biya kan miliyan 700 a kudi yanzu a zarfin da aka yi last year Omoje to the saga wannan Omoje to the saga din kusan lokacin covid 19 kusan miliyan 700 ya kawo shi ne Omoje to the ta kare man shi yanzu ba su dan buka street shi ba ji dan buka street ne kusan miliyan 500 dora ne kawo asibiti ba ko miliyan 600 ma to yanzu ga mun dan Allah me yasa an turu suke zago tun injuro su da ba na musulmai ba amma mu nan wajen mu musulmai ne sannan mu hausawa ne me yasa mutanen ba su dinga sakocin din mu ba mu kullun abin da muke shi ne mutanen mu su dinga su idan suna sakocin din wallahi zamu abin da ba za su tunani
to
mutanen mu da yawa ba su ne wasu ma guyoyin siyasa ne ba ma su da kuwa su dinga ba saboda suna gudun kasti su asara ko kuma kasti ku su ne dawo ba ko kuma kasti su rashin da rafi da shi
to wannan wannan goyen bayan da kuke nema shin a wajen masu kallo ne kadai ko kuwa
goyen bayan muna neman shi ne a wajen mutane guda uku da farko akwai gwamnati wannan wasu gwamnati da zauna da mu su shiga cikin al'amarin mu sai duk lokacin da kaga sun kallon mu muke kallon dan takara ko ma dan wani jam'iyya ne dan tunne suke kallon sa ko da dai shi jam'iyya ne dan tunne suke kallon dan takara saboda kin ga a siyasar MPM wani yana APC wani yana PDP wani yana NNPP amma dukkanin mu wadai ba dai muke ba shi ana yin abin kowa yana yin ra'ayin sa amma fa umman dinke mu mun dawo gida to dukkanin mu dai ne amma kowa zai ra'ayin sa wani shi a NNPP yake da mafuta wani APC yake da mafuta wani PDP yake da mafuta wani Abdi yake da mafuta to duk sai ya kamata a wannan karin gwamnati shiga cikin narka fulace na kabana da bargo cewa na biyu kuma akwai platforms manya-manyan platforms da mu hausawa ba sa san ba sa san karɓar fina-finan mu ko kuma in ce suna ganin mu abin mu bai kai ba to na to abin da zan faɗa ne biyu yana da alaƙa da abu na uku idan muka samu kyakkyawan budget a fina-finan mu akwai mutanen mu jiya wanda su yi yankin ba nan ne sai mai shadda ba akwai mutanen jiya da sun yi production a kan su so idan misali kuka samu support daga mutanen mu za mu iya kawo shi mutum karara su iya kalla mutum miliyan karara su iya kalla to wannan kuɗin Allah ya ja za mu inganta production ɗin mu ni abin da ba ba a tunani don kudu ba kun yi shi su kai ba ba kun mu labari su kai ba
to
yanzu da labaran masu ke ɗauka su jiya su amfani da shi to
wani irin darussa kake so masu kallo su dinga ɗauka a fina-finanka
ni da farko ina so duk lokacin da mai kallo ya kalli shugina akwai tuna ni kin ga ina yin kala uku ne ina yin shugin nishadi ina yin shugin soyayya amma ana shigar da message a cikin ina yin kun wanda a tsan darasi a ciki yanzu kamar shugin Aisha akwai da nasu aika sanin fi a shugin akwai bincike da muke a sharance akwai hukuncin da aka yi ke musu a sharance to kin ga mun nuna cewa duk masu aikata irin wannan laifin to fa in sun aikata wannan laifin akwai ni consequences da yake jiwa ba ki a maimakon haka me zai ana karɓar adadin aikata wannan laifin wani in ya gani ya gaza shi sai ya tunani a to bai kamata a aikata laifi kaza ba to ni so rage duk lokacin da mutum ya kalli laifi na ya karu ko da ya kafe ne biyu zuwa uku ya alhamdulillah
wace irin shawara zaka ba masu shirya fina-finai musamman masu tasowa
to shawara da zan bayar ma masu shirya fina-finai musamman masu tasowa shi ne cajin cewa sannan ba ruwan su da asara problem din shi ne idan kai ba ka kalli abin da yake gaban ka ba kai ce kallon abin da yake gaban man to kai ba ka taba yin abin da yake gaban ka ba abin da nake nufi da wannan shine misali a ce ni ina shirye kyau to ina zo kai ni ina focus akan fina-finai na ne ba ruwa na da miwa ne yake ci miwa na zai kaza ya fina-finan wani suke wani yayi nasara wani ya faɗi wani kaza duk ba a kallon wannan kanta za ka kalla ya za a yi ka wuce gobe ya za a yi ka wuce jiya a yau din ka za a yi ka wuce jiya ya za a yi gobe ka wuce jiya kullum tunanin ka ya nake shekarar misali ya nake wannan shekarar me yake so ya zama wata shekarar in wannan shekarar ce ni zan zama alƙalin kaina da kaina na yi zarce wata shekarar mu da matsaloli na samu da ya kamata na binne gyara idan na ga wanda ya fito ya fini sai na gode wa Allah sai na tunanin me yake yi ni ma na kwaikwaya negative abu idan kuma na ga wanda na fi sai in gode wa Allah ni abin da nake so jajircewa da rikin gaskiya amana yana irin su abin da yake mace ma baka kawo inda kike kai yanzu a cikin masana'antar ka ne to ina dawo su ba su tasowa tare da su jajirce su rike gaskiya da amana kuma su tafi komai a lokacin da ya dace wannan shi ne
to zan dan dare kai baya kan wannan amsar da ka bayar shin kenan a masana'antar ta ko kuna dan fuskantar matsaloli na hasada ne da kyashi
ba haka nake nufi ba cewa ne karkai karkin wani hasada saboda idan ka yi wani hasada na farko kai baka isa ka canja wa Allah ra'ayinsa akan abin da zai bawansa ba in kun tare ku dukkan mutanen duniya kaɗan ku da bayan jarraba na kusa din na kan ne ba wasu abin da zai ne ba kin ga ke da ba shi da amfani ma ke wani sada
gaskiya
kan ba shi kike shi a ranka duk abin da zaka yi wani ba zaka canja daga abin da Allah ya ba zai fara da shi ba
haka ne
duk abin ko wani abin ka masa ka zo na ziyara da shi wallahi Allah ya kaddara wannan abin zai fara da shi wasara tana cin jikawan aiki lalle lalle kar ba ruwanka da sada kai ce abin da yake gaban ka mu aka nice ko da shi abin da yake gaban mu ce
to me za a ƙarshe me za a ce wa masoya
ce masoya na nagode Allah ya saka da alkhairi masoya na ana muku fatan alkhairi domin na san idan ba da ban da taimakon ku da goyen bayan ku ba da ba mu kawo inda muke ciki yanzu ba alhamdulillah Allah ya taimake mu kuma kun nuna iya bakin gubarin ko zan ba ni support da komai to nagode kuma a koyar da shi ina alfahari da masoya na ina da masoya yara kananun wanda suke cikin gida suna kaunata yara a cikin da wuya ma ni kace gida ka gaba da fan a ciki kaga a gida ma da suka san fan ina ba da wuya ma irin kananun yara za ki gani ina gode Allah ne zan ga zan je gida da kananun yara sun ga sun ji dadi ko wace suna tafiya irin na shiga cikin bol ko wani abu da ɗayan uwa tana tafiya da ƴaƴanta su ga lafiya da rushar da irin wannan abu na jin dadi yadda na ga yara suna to shi sa muke kokari duk wani shin da za mu yi muke kokari kan mu ba wa yaran ku ba to duk da manya ma da iyaye da yayyin mu da kannan mu da dukkan wanda suke kona mutum muna musu fatan alkai tare da fatan Allah ubangiji ya zama mana jagora Allah kuma ya biya dukkanin mu bukatun kowa na alkai bukatun mu wanda ba na alkai ba kuma Allah ya musanya mana su su zama na alkai
to madalla muna godiya labarin shahararren mai amfani da kafar TikTok da ake kira Hafsa
wacce ta bayyana cewar tana ra'ayin auren shugaban Ehisba
ita dai to baraka ta samu tattaunawa da ita bari mu ji me take cewa kafin mu kammala shirin
mama Hafsa ni har kai cikin tsano sai an haife ni a tsano na yi karatu na a tsano na tashi a unguwan fage
eh
to shi ne
to me ake yi kuma
TikTok
ni kadantarwa kike a TikTok din ko me ake yi
wallahi raye raye muke inda tuye da abubuwa da dama mu
eh to
shine kawai nake
to me ya ji hankalin ki kika ce idan zaki daina raye raye matukar commander Hizba zai yadda ya aure ki
abin da ya ji hankalina saboda sun mana magana ne akan mu daina dan raye rayen da muke yi da abubuwa da yawa to dan ba ka ji dama dai ji mutane suna dan ba mu shawara ne su to a sakamakon su in yi za sun san abin da suke yi Dinsa kama ta za su kai ta gidan yari ko dai a dain dan wannan dan kare. A dan wannan ne ba a dan dai za muka kulle. To da naga shi kira ni din mun wannan magana sun ce da ina wannan abun ni kuma sai naga su ai sun da ya ce ina kawai sai naji mutumin da irin gaya mana fada wa'azi ya burge ni. To sai na ji kaskiya ina da ra'ayin in aure shi.
To lokacin da aka suka tsara ku shin kin yi zaman prison ne ko kwa kawai sun tsara ku ne suka yi muku wa'azi?
A ni ba zan je gurin ɗan yizuwa ba.
Ne.
A wanda nake tare da shi lawan su nake gidiyo shi suka kama. Shi suka kama ni ban je gurin yizuwa ba. Idan sun kira ni mai a waya sun ce min da Allah idan sauki abubuwan da yake kan TikTok ina wanda zai kamata ba kuma in daina kuma duk lokacin da manyan su suka nemi in je zan je na ce to shi ke nan ba damuwa insha Allah.
To shi wanda kuke yin TikTok ɗin tare shi ma ya wa'azin da aka yi masa ya haƙura ya daina ya sauke wasu abubuwan da yake yi?
Eh gaskiya ya sauke abubuwan da yake yi amma su abin da mutane da tura da ba su yi zuwa ba ta ce mu daina TikTok ba. Su yi zuwa sun ce kawai juye-juye nan da muke da rawa da wane ne muna karɓuwa wu bai kamata ba. Mu daina amma hizba ba ta ce mana mu daina bidiyo ba. To shi ne abin da mutane ba su gane ba su ke cewa mun dawo waye musu wada. Su da hizba sun ce mana don Allah mu daina wannan raye-raye muna jiya. In ka ni bidiyo ma ya kasance na mutunci ba ni. Amma ba wani su dingo wannan juye-juye muna murtuka-murtuka ba ba da kyau.
To yanzu kenan ke a takaice a TikTok kin daina wannan raye-rayen da kaɗe-kaɗen?
Eh insha Allah ni dai yanzu na daina wannan rawa da nake yi da ta juye-juye in juye zuwa wu na daina. Na daina ba zan sake ba amma bidiyo na ina yin bidiyo in ɗaura kuma a TikTok kuma.
To yanzu da kike bidiyon na me kike barkwanci ake yi ko kaka ake yi?
Kasida nake yi saboda na ce dama na daina waka normal waka in fita raye-raye. Kasida yanzu na dawo sai ban annabi ita nake hawa. Ita nake hawa in yi bidiyo.
To yanzu da tun daga lokacin da kika daina wancan kaɗe-kaɗe da yanzu shin ya kika ga sauyin mutanen da suke bidiyon ki a kafar TikTok din?
Gaskiya yanzu mutanen da suke bidiyon ta sun ninka na da so kusan a cikin kaso goma. Sun ninka sun ƙara ninkuwa sun zama kaso kusan 30. Saboda yace yanzu gaskiya ake so na a TikTok ya fi na da sosai.
Kenan me hakan yake nuni da?
Hakan yana nuni da mutane yanzu sun fi ƙauna ta fiye da da. Tun daga lokacin da na yi magana a kan Sheikh Ibn Sina. To sai mutane suke so na fiye da da.
Abin nufi kenan mutane wannan damar raye-rayen da kuke yi kenan ba so suke ba?
Yan kama wasu suna so su ba sa so gaskiya. Amma wasu ya sa yi wa'inda ba sa so sun ci yawa.
Sun bi masu san yawa.
Eh yan saboda so tari idan na yi bidiyo. Mutane suna kira na ko a wasu ko kira na a waya don Allah ya ce sama ta waya. Dama dai gaskiya ni ce ba na ji. To sakamakon yanzu da na daina
Stefan Sinatra ne ku fiye da da. Eh kin san yawanci a TikTok din wasu banda kaɗe-kaɗe da rawar-rawar da suke yi yanda suke maganar ma ba ta sai kiga suna saka kalmomin da bata dace ba shin ke da kina irin waɗannan yanda suke yi surutai da wani ashariya?
Gaskiya ni bana wa mutum zagi ko ma wan like din ko ma TikTok din shi
kai. Yawa ina jin ki nace kamar yadda ragowan su kan danyi a shariya da sauran su a lokacin da kike TikTok kafin ki dawo na yaban annabi shin kina yin hakan?
Eh wani lokacin gaskiya idan mutum ya zage ni na kan bi in rama zagin da yamma mutane da yawa suna ce min in daina to ni gaskiya bana jin daɗi. In ga mutum babu abin da ya haɗa da shi ban damu da rayuwar shi ba shi kawai ya shigo wanda a hanya ma idan aka ce kula wanti ba zai iya kula ta ba amma ya shigo cikin gidanta kawai don ta yi wani abu ba zai mata nasiha ko ya ce mata gyara ba kawai sai ya hau gaji ka gaskiya wanda ya zage ni ina ramawa.
A wancan lokacin
na rama na tabbatar da ya gani zai zan yi blocking
shi. Take blocking. To yanzu waɗannan TikTok ɗin baya-bayan na samu labarin ko dukkan bukin goge su.
Duk na cire su.
Gaba ɗaya.
gabaki ɗaya na cire duk wani video da nake rawa na juya na cire.
To daga lokacin da kika bayyana kudirin ki ne cewa idan shi commander Hizman ya amince zai aure ki, shin kin ji ya amsa magana da kika yi kun yi magana da shi?
Gaskiya har yanzu ban samu wani rahoto daga gurinsa ba.
Eh.
Har yanzu sai ina jira idan ji ne ke ce, amma har yanzu ban samu wani gaskiya amsa ba.
Eh. Ba ku gana da shi ba kenan tun lokacin da kika
yi magana? Ba mu gana.
Eh?
Gaskiya ba mu gana, ba mu gana ba har yanzu.
To yanzu idan bai ce komai ba, menene abu na gaba da za ki?
To idan bai ce komai ba, dama dai na bayyana abin da yake zuciya tsari. Idan bai ce sai wani abu ba, ni ina addu'a ina fatan Allah ya zaba mana abin da yake zama alheri a gare mu, kuma Allah ya ba mu mazaje na gari.
To idan ya ce kuma yaya za ki?
Idan ya ce zai aure ni?
Eh.
To zan ta addu'a, idan shi ne mafi alheri Allah ya ba ni.
Eh. To yanzu banda shi ba wani masoyi da yake kan layi?
Gaskiya ina da masoyi.
Ba wanda ibini fi na bai ce komai ba, wanda zaki ce to bari in kalli wannan yana da irin ɗabi'un da nake so?
Eh, to tom a yanzu da gaskiya ban duba ba, amma in dai na duba na zabo idan shi bai alfa ba zan ƙara koma akan wani.
To a ƙarshe me zaki ce wa waɗanda suke TikTok?
To a ƙarshe ina so in ja kunnen kamar dai gaskiya marasa ji iri na wanda ba sa ji, ni ma dai a da ne, yanzu ni ma na koma a Ibiza. To a da kafin in zama haka wanda suke a ji irin nawa, ni da abin da zan ce muku don Allah, don Allah su ji na. Ni ƴaƴa mata ne, ƴan rayuwarmu ƙalilan ce, takaitacciya ce. Yau muna yin aure, in aka fito da bidiyon mu ana nuna wa ƴaƴanmu, ba za mu ji daɗi ba. Wani yana nan ya yi rekod ya aje, so yake ce gaba ko wani abin alkhairi zai same ka, ko za ka zama wani abu a lokacin zai fito da shi yana yadawa yana nunawa. To ni dai shawara da zan ba matasa, ƴan mata irin mu, su daina kowa ya abinda idan gaba aka nuna za a yi alfahari da shi, ko da ya mutu ne, ko da ya yanka kin gani za su yi alfahari da shi, ba wai mu dinga yin abinda idan ga ɗan mutu gani za su yi Allah wa dinga.
To madalla, muna godiya malama Hafsa.
Shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati, don haka an nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta ciya na gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Julie Lovers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, da kuma dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutu ƙarshen mako lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai, ba za su bari.